lokaci za ku ji cewa dubun wani matashi ta cika nan Kano da ya sato bindigar siyan labai a daidai lokacin da shi kuwa yan labai tuni ya wuce makole yana ta rantsawa. Al'ummar Kano sun fara kiraye-kiraye ga sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Kano da ya dubi Allah da annabinsa ya kwatanta gaskiya, musamman ma dai ɗori a kan ƙorafe-ƙorafen da ake yi a kan wasu tsirarin 'yan sanda. Wani matashi ya yi yunƙurin hallaka kansa ta hanyar rataya, to sai dai daga baya an samu nasarar ƙwato shi a kan abin da ya ce tsabar matsalolin duniya ne suke masa gwafso a ka, hakan ne ya tilasta masa yunƙurin hallaka kansa da kansa. Idan ajali ya kira ko babu ciwo sai an tafi, wata uwa da 'ya'yanta sun riga mu gidan gaskiya jim kaɗan bayan kammala cin abinci, ashe dai ajali ne ke dab da su. Allah sarki. Shi kuwa wani matashi mai ƙarfin hali ya karya wani ɗan sanda ƙafa a nan Kano, a cewarsa ya yi hakan ne domin fa ya nuna wancan ɗan sanda ruwa fa ba su an kwando ba ne. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne yake muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira, wanda 'yan magana kan ce mai komai da akwai. Bari shirin na yau ya faro da batun yadda waɗansu mata suka gamu da ajalinsu a daidai lokacin da wasu matasa suka yi musu rangwangon bisa zargin cewa wai mayu ne, a don haka nema duk wani abin alheri da zai zo musu. Waɗannan mata su ne Ummul Aba'isin Tare. Suka ci gaba da cewa sun shafa shekaru a wannan unguwa tasu da ke tsakiyar jihar Cross River suna fama da matsaloli iri-iri, kama dai daga taɓa rayi da masu garkuwa da mutane, wanda a lokuta da dama ma dai wasu kan rasa rayukansu. A ƙarshe, bayan bincike da kuma addu'o'in da wani malamin gargajiya ya musu, suka gano cewa waɗannan mata su ne matsalar wannan unguwa. Wakiliyarmu Aisha Suleiman Sarki tana da ci gaban labarin.
Ana zargin wasu matasa da hallaka wasu mata biyu da ake zargi da maita a yankin Iboken cikin ƙaramar hukumar Boki a jihar Cross River. Jaridar Punch ta gawaito cewa sai da matasan suka azabtar da marigayin kafin daga bisani su yi musu kisan gilla a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Wani ɗan uwa ga ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe da ya nemi a sakaye sunansu ya ce mamatan ba su da abokin faɗa ga riƙon addini, inda ya ce suna makan hanyar su ta dawowa daga cocini ibtila'in ya same su. An dai zargin matan biyu da ƙoƙarin shigar da wata mata cikin ƙungiyar su ta mayu. Zargin da tuni matasan suka musanta, amma hakan bai hana samarin ɗaukar doka a hannu, inda suka lakaɗa musu mugun duka wanda a ƙarshe ya zamo ajalin su. Duk dai a ƙoƙarin su na lallai sai sun amsa kalin maitar da suke zargin su.
Ita ma dai ɗaya Habiba Dalhat Yusuf ta rawaito mana yadda wata mai juna biyu ta tarwatsa taron bikin wani tsohon saurayinta a daidai lokacin da ake tsaka da shagali, ango kuma yana ta washe baki.
An dai gano wannan mata ne mai tsohon ciki ta shigo wajen bikin shagalin tsohon saurayin nata wanda ke tsaye kusa da sabuwar amaryar da zai aura, Ango Anthony, yayin da yake wangala baki domin karɓar guntun ice cream daga hannun sabuwar amaryar da zai aura. Bayan da ya gama karɓar ice cream ɗin ne, yana tsaka da buɗe kwalbar lemo domin baiwa sabuwar matar da zai aura, inda Anita ta fara masa maganar yadda ya watsar da ita, har ma a yau yake neman angwancewa da wata, amma ita ya watsar da ita kamar kwandon shara, inda ya yi ɓarin ƙasa-ƙasa da ita. Wakila da hakan ya fusata Anita kai tsaye ta afka wa tsohon saurayin nata da amaryarsa da cizo, duk da cewar ba ta iya tafiya da kyau, lamarin da nan take wuri ya yamutse da hayaniya. A nan dai an sha ƙwarbai kafin a iya ƙwata Anthony daga riƙon da Anita ta yi masa, sakamakon rikicin da ya ɓarke na zargin cin amanarta da take yi cewar ya yaudare ta, har ma ga zahiri ana neman ɗaura masa aure da wata ba ita ba. To a nan dai sai dai mu ce samari da 'yan mata a riƙe amana, kai abin da ya faru da Anthony ya faru da sauran samari.
To a daidai lokacin da wannan ango ya sha da ƙyar, bari kuma mu leƙa ƙauyen Ƙaura da ke ƙaramar hukumar Yabo can a jihar Sokoto, inda rahotanni ke cewa da tsakar ranar Laraban nan ne dai aka yi jana'izar wasu iyalai su bakwai ringis bayan da suka kammala karin kumallo da wannan safiya. A cewar Ganau dai magidancin mai suna Malam Ɗanbala, iyalan nasa su bakwai, ciki kuwa har da matansa su biyu da 'ya'yan nasa biyar sun rasa rayukansu ne bayan da suka kammala karin kumallo 'yan mintuna kaɗan kuwa ciwon ciki ya turnuke su. a lokacin da yake shaidawa manema labarai magidancin ya bayyana cewa yana can jahar Neja wajen Kwadago wani makwabcin sa ya buga masa waya inda ya shaida masa cewa ai duk abin da yake gaggauta dawowa gida duk da yake dai ya ce ya nemi jin sanin menene hakikanin abin da yake faruwa to amma dai ya ki gaya masa a inda dai ya ce ya gaggauta dawowa gida domin kuwa ana bukatar sa wanda bayan da ya zo gidan ne kuma ya tabbatar da gawawakin ƴaƴan nasa su biyar da kuma matan nasa su biyu ana yi masa sallah wayo dan bala ya ci gaba da cewa a lokacin da ya tambaya an shaida masa cewa abinci dai na karshe da iyalan nasa suka ci dumaman dambu ne wanda uwar gidansa ta dafa tun ajiya wanda kuma wayewar garin yau aka fara kalaci da shi abin kardan abin marmari yace yanzu a yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutum bakwai sai kuma ɗaya daga cikin ƴaƴan nasa wanda bata ci dambun da yawa ba wanda kuma yanzu a yanzu likitoci sun bayyana cewa akwai yiwuwar ta iya tsira da ranta Likitoci dai a babban asibitin koyarwa na jihar ta Sokoto sun bayyana cewa tsananin ciwon ciki ne ya turnike waɗannan iyalai har ma dai ko kafin a je wani lokaci tuni ta Allah ta kasance a kansu har ma dai mallam dan bala ya ƙara da cewa yanzu a yanzu dai ya mika komai ga mahalicci domin ko dama wanda ya bashi su ne ya kuma karbe su a daidai lokacin da a ce wasu yarin gumi kaddara babban fatan su da shi ubangiji ya gafarta musu Bar kuma mu dawo nan Kano mu je ga yadda wani matashi ya yunkurin rataye kansa a Laraban nan wanda a ƙarshe dai da kyar aka samu nasarar kwanto shi wanda yanzu haka mai sauraro maganan nan da nake maka na can kwance male-male a gadan asibiti domin dai karbar kulawar gaggawa daga likitoci wakilin mu Bashir Aminu Fanshekara ya rawaito mana cewa wannan matashi dai an samu nasarar datse igiyar da ya rataye wuyansa da ita ne a cikin wani al'amari daga naudin suka ce an kasa gano hakikanin abin da ya damu wannan matashi to sai dai daga bisani bayan ya farfado ya shaida wakilin namu cewa tsabar matsalolin duniya ne da suke masa gwabso aka ya sanya shi aikata hakan to amma dai yanzu ya gode wa Allah tunda dai an ceto rayuwarsa dan ba kara
baba na ya dorinya da yana bani sha sai Allah ya jirance da shi ko ba ya san sha sai kurin da ke gida na ji na ba sha ba zan kara ya hakura to shi ne da to ina zan je mu fara akan cici ne ke fara ko ni na ga wannan ita ce haka za ta ke mu sai shi yasa na haika to Allah na ma dina wallahi amma ba shi abu ne mai daɗi na dina
mai sauraro kada dai a shafa a dakace mu
wannan yaro zai ilimi kuma inganta ce wofan san sha'awa fa na makaranta ce da ta dace wofan da bi
Alhaji Nura manyan gari ina zuwa na ganka da yara haka
kai dai bari Alhaji Sani yaran nan ne wai su lalle makarantar wofan kawai suke so
kurin kus magana ta kare kai su kawai
to dakata Alhaji Sani batun kudin makarantar fa ka san fa makarantar wofan babban makaranta ce
tar da hankalin ka Alhaji Nura ai makarantar wofan ba ta da tsada kuma ma albishirin ka Alhaji Nura a yanzu haka makarantar ai ragi na musamman daidai da aljihun iyayen yara kuma ga ingantaccen ilimin addini da na zamani domin makarantar ta yi tanadi na musamman kama daga kan kwararrun malamai da suka hada da kwamfutoci science lab koyar da sana'o'in hannu kai dai mazagarzaya domin samawa yaranka guraben da suka hada da islamiya pre-nursery nursery primary da kuma junior secondary school makarantar ta wofan ta fara registration tun daga yanzu har izuwa karewar guraben da ta ware domin daukan sababbin dalibai makarantar ta wofan nana akan titin gwarzo daura da sabuwar jami'ar bayar da ke nan Kano makarantar wofan ilimi hasken rayuwa
Madalla barkanmu da dawowa. A jiya ne idan mai sauraro bai manta ba, mun kawo maka labarin yadda wani gini mai hawa uku da ake wa lakabi da pavilion a kasuwar ƴan waya ta Beirut ya ruguje. Har ma dai tun ajiyan aka tabbatar da cewa sama da mutum bakwai ne wannan gini ya rushe a kansu, wanda tun ajiyan ma dai aka tabbatar da mutuwar mutum biyu. Sai gashi kuma cikin wani lamari mai matukar ban tausayi, sai gashi kuma a darin jin ne dai har wa yau karin wani mutum guda ya sake rasa ransa bayan da wutar lantarki ta ram da shi, bayan da ya hau falwaya a kokarin sa ne yanke wasu yoyin da suka ratsa ta wannan waje domin dai samun damar ci gaba da ceto waɗanda ginin ya danne a wajen idan dai mai sauraro bai manta ba watanni da suka gabata mun kawo maka koken ƴan wayennan kasuwa a lokacin da aka zo za a fara wannan gini al'amarin da suke kukan cewa akwai fa buƙatar a sake karatun tanitsa abin fa akwai barazanar a ce za a yi wani gini har a dora masa bene sai gashi kuma ajiya mai faruwa ta riga ta faru wanda a cewar mutane irin su Abubakar gwamnati ikon Allah akwai fa buƙatar gwamnati ta yi abin da ya kamata ba wai sai abu ya riga ya faru ba kai ƙaru wallahi ma ya bayyana cewa faruwar wannan iftila'i suna fata mahukunta za su dauki tsatsauran mataki akan duk wanda aka samu da laifin sakaci wanda ta kai ga waɗannan bayin Allah sun rasa rayukansu to sai dai shi ma a nasa bangaren barista Abba Hikima Fage lauyan nan mai zaman kansa dake rajin kare haƙƙin dan adam a nan Kano ya bayyana cewa dama dai tsabar sakaci ne ya kai ga har abin da ya faru domin kuwa a watannin baya ma shi da kansa sai da ya karar gwamnatin Kano a gaban kuliyaman ta sabo bisa abin da yace gine-gine na rashin lissafin da ake yi a gurare daban-daban a wannan jaha ba ma kasuwa ba akwai matakar barazana
jiya na ji a fiye daga cikin jami'an gwamnatin jihar Kano yana cewa wai ba su san cewa ana gini a kan magudanar ruwa da hanyoyi da sauransu a Kano ba to wannan magana ba gaskiya bace ba abin da nace ba gaskiya bace ba shine ni da kaina na shigar da gwamnatin jihar Kano ƙara kimanin wata 7 ko 8 da ya wuce inda nake ƙarar sa akan kotu ta tursasa gwamnatin jihar Kano domin ta bude magudanar ruwa da hanyoyi kuma ta hana gine-gine da ake yi a gurare da dama a Kano misali akwai ƙarar da na shigar ita a sawannan karaci aka hana ginin da ake yi a kan Katsina Road akwai wani dan space dake gefen Katsina Road Kano da sun zo sun har sun yi foundation a gurin suna so su yi shaguna mu muka kai kara kuma kotun jihar Kano ta hana gwamnatin jihar Kano da Kano da yin gini a wannan guri tare da cewa dama gurin duk wanda ya kalle shi mai hankali ya san cewa gurin bai dace da a zo a ce za a yi corner shops a wannan guri sannan bayan wannan idan muka duba zamu ga cewa akwai gine-ginen da ake yi a cikin kantin kwari musamman wuraren su ta Ambo Road da sauran titina da suke sun kaso kantin kwari duka wannan abubuwa ne ake yin su na matsi hanyoyi sannan idan muka hau kan Katsina Road shi ma zamu ga gine-gine da ake yin su so daga baya da za a yi irin wannan abun ya zama cewa bai jawo ambaliyar ruwa ba saboda an yi gini akan magudanar ruwa an yi gini akan hanyoyi saboda haka hanyar da ruwa zai bi ya kwarara an ƙara matsi ta saboda haka dole volume din ruwa mai saukowa mai bin hanya da kwatoci ya karu saboda yanzu ko ina ka zo ka yi rifi ka rifi shi dole idan aka yi ruwa ya zama cewa common sense ne zai ga maka cewa wannan abubuwan da gwamnati ta ringa yi ta Kano dama zai jawo wannan ko ina an ba an gine shi ko ina an ba an yi connection ko ina an ba an yi kaza kuma structures din da ake yi gine-ginen da ake yi duk inda aka zo irin wannan gine-ginen shaguna tun daga kan wanda aka yi a cikin masallacin Fagi masallacin Waje da wanda aka yi a nan kan Katsina Road kan wuraren kara din nan ko kuma gimmi take wannan ta Fagi da kuma wanda aka zo ake yi a gurare da dama za ka ga cewa an zo an yi structures da pillars marasa kyau duk da wanda aka yi a wuraren kantin kwari wuraren IBB da can baya wanda ake bita wurin bayan masallacin Idi din nan bayan masallacin Idi duk wannan shagunan da aka zo aka gina gurin wallahi tallahi ba structures bane mai kyau zaka ga pillar ta karkace zaka ga cewa ana yin gini mara kyau mara kwari wani irin mutane ne mu yanzu jiya magana da ake yi bayan ruwa bayan ginin din ya faduwa mutane a cikin ginin akwai mutanen da ba su riga sun mutu ba ana iya yin waya da su a ji wayar su gashi nan suna cikin ginin da a cikin wannan bangoren amma babu wanda zai zo ya ainihin cece su ba mai cicen saboda ba awa biyu uku hudu bayan an yi wannan hatsarin da aka yi ba wanda ya zo da mota ko wani emergency rescue ko wani abu domin a zo a yi rescue mutane wasu in ba a yi wasa ba an yi ginin amma abin suna cikin ginin amma ba su riga sun mutu ba suna waya amma idan ba a yi wasa ba haka wasu sun mutu sakamakon zafi da sauran rashin taimakon gaggawa da ba su samu ba.
Barista Abba Hikima Fage kenan lauya mai zaman kansa a nan Kano. Bari kuma mu je ga ofishin yan bijilanti mai taken birgimar Hankaka da ke yankin Gayawa a karamar hukumar Ungogo yadda yan bijilantin suka tabbatar da kame waɗansu matasa da suka yi zargin cewa sun daɗe suna addaba jama'a da nuna dogon hali akan kayayyakinsu. Wakilin mu Ibrahim Aminu Rimin Kebe yana da cigaban labarin.
Matasan da 'yan vigilantin suka yi nasarar kame su bisa zargin su da biyo duhun dare gami da yin diddike hanyar tsallaka gidajen al'umma ko kuma balle shagunan 'yan kasuwar sun haɗa da Abdulrahman Muhammad kuma Nasiru Ahmad bisa zargin su da haɗa kai wajen tsallaka gidajen al'ummar unguwar Halil Lawali suka kuma ɗauko wasu makudan kuɗaɗe baya ga balle wani shago abin da ya sanya jami'an vigilantin suka shiga farautar matasan wanda kuma daga bisani suka yi nasarar kame waɗanda ake zargin su da yin wannan aika-aikar.
Sun ɗauki kuɗi 125 computer da stabilizer gaskiya dai ni bana haura gidan mutane amma wannan na san na dauka to wallahi ba ni da lafiya jiya ma allura aka mun a taimaka dai
di kudin ban san a inda ya dauko su ba gaskiya a jiya ya bani amma stabilizer a wani shago ne ana ajiye ka a cikin haka saboda iya wannan ma to zalci ne a waje na cin mutunci bai kamata ba a ce ina wannan rayuwa
Malam Shamsu Musa shine mutumin da aka tsallaka gidan nasa har matasan su kai masa awan gaba da makudan kudaden ya bayyana farin cikin sa
Jamuluk ne da ni a gidana an sa wani Jamuluk an bude amma an dauka min kudi yaron ma da ya shiga gidan makoci na ne amma yanzu tayi sun bar unguwar
Malam Abubakar M Abdullahi wanda kuma shine commandant official M vigilantin mai takin birgima hankaka dake unguwar gayawa layin gada karfe
kuma duk a yayin da muka kama su muka gudanar da ainihin abinda zamu yi akan su muka mika su gaban yan sanda su kuma yan sanda su kai su kotu ba dare ba rana muna sentry komi ruwa komi menene wannan ruwan da akai na shekaran jiya ma a waje muka kwana kuma alhamdulillah ana dan samun nasara kuma in basu bari ba mu ba za mu bari ba amma muna roƙon Allah muna roƙa musu Allah Allah ya sa su daina kuma muna jan kunnen iyayen yara akan kowa ya kula da dansa ya kula da tarbiyyar dansa ya san kuma da waye dansa yake abokanta
to babban fatan anan bai wuce Allah shiga tsakanin nagari da mugu
to da yake har yanzu muna kotun bari kuma mu leka kotun shari'ar musulunci dake zamanta ga mafi arfi da dai kotun ta sanya ranar 27 ga watan gobe idan Allah ya kai mu wanda a ranar ne za a dawo domin dai ci gaba da shari'ar da ake tuhumar waɗansu matasa su biyu Umar Usman da kuma Hamisu Suleiman mazauna ƙauyen birnin kudin jihar Jigawa waɗanda ake tuhuma da laifin haɗin kai da aikata laifi da kuma zamba cikin aminci sai cin amana laifukan da suka saba da sashi na 120 202 sai kuma 206 na kundin laifuka da hukunce-hukuncen su na jihar Kano ana dai tuhumar waɗannan matasa ne da haɗa kai da kuma zambatar wata mata mai suna Zainab Usman da kuma wani mai suna Fatuhu Abubakar mazauna unguwar Konkusiya da kenan Kano a inda suka yi musu wayo game da zambatar su kudi kimanin naira miliyan 4 da sunan cewa wai za su canja musu dalar Amurka a lokacin da aka gabatar da waɗanda ake tuhumar a gaban kotu malama Zainab ta shaidawa kotun cewa da fara dai ringidi wannan matashi Umar Usman har sai da ya nuna mata samfurin dalar da zai bata to amma a lokacin da ta tattaro ɗan kudaden ta ta bashi nan fa yake kasa sai bayan tsawon lokaci babu kudin nata ballantana dalar Amurka to sai dai a lokacin da aka karanta musu tuhumar da ake yi musu Umar Usman mazaunin ƙauyen birnin Kudu ya bayyana cewa bai ma fa san zancen ba domin kuwa jakar tsaba ce kawai ake neman rataya masa domin dai kaji su bi shi da tsatsaga a inda Hamisu Suleiman ko yace lallai ya mai shari'a na fa aikata wannan laifi kuma tare da shi Umar Usman muka aikata har wa yau dai muna kotun anan ma dai a karo na biyu a inda shi Umar Husaini aka sake gurfanar da shi a kotun bisa tuhumar da ake yi masa na samar da mummunan rauni ga wani dan sanda ana tuhumar sa ne da laifin haifar da mummunan rauni ga wani dan sanda a lokacin da ya je kamo shi a can jihar Jigawa an dai tabbatar da cewa lokacin da wancan dan sanda ya je kamo shi Umar anan ne dai Umar ya diddike game da karyawa wancan dan sanda kafar dama a kokarin sa na taho da shi domin dai ya fuskanci hukunci wanda kuma bayan an karanta masa tuhumar da ake yi masa na cewar ya karyawa yalla bai kafa wanda a yanzu ma haka fa mai sauraro maganar nan da nake maka yalla bai na can a gidan asibiti a karamar hukumar ta takai yana karbar magani nan take dai ya amsa tuhumar da ake yi masa shi ma dai da ya bayu zuwa ranar 27 ga watan goben idan Allah ya kai mu domin dai a cewar mai shari'a ranan ne idan an dawo bayan kallon yanayin lafiyar dan sandan wanda anan ne ma za a ga yiwar ko kotu za ta bada bailin sa ko kuma aka san haka anan ma dai an gurfanar da wani matashi ne mai suna Aliyu Muhammad dan shekaru 25 a duniya da yan sanda suke tuhumar sa da laifin satar bindiga laifin da ya saba da sashi na 133 da kuma sashi na 103 na kundin laifuka da hukunce-hukuncen su na jihar Kano an dai rawaito cewa wannan matashi Ali Muhammad dan shekaru 25 a duniya yan kato da gora ne dai a unguwar Fage suka kama shi da 30 dare a lokacin da yake tafiya sabe da wannan bindiga samfurin mai bakin famfo a kafada sa bayan da ya taho daga unguwar Saban Gari a lokacin da shi ma dai aka tsaida shi a gaban kotun domin dai jin yadda aka yi har ya samu wancan bindiga ya bayyana cewa shi dai a lokacin abin da ya sani ya fito ne daga unguwar Saban Gari da shi da sauran abokansa bayan sun kammala rawar gaban hantsi wanda zai wuce ne kuma ta kasuwar nan ta wafa ya hangi wani yallabai a kwance ya tashi kai da bindigar wanda kuma a cewar sa ya lallaba game da zare ta yallabai ko yana can yana ta baccin sa bai ma san abin da ke faruwa ba a lokacin da alkali ya sake tambayar sa to kai da ka dauko wannan bindiga me za ka yi da ita nan fa Ali Muhammad ya kada baki da cewa wallahi ya mai shari'a ba abin da zan da ita kawai dai ta burge ni ne amma fa mai sauraro a cewar sa ba ni na fada ba har ma dai yayyo kotu togaciyar cewa a lokacin ne sun hadu da kamar uwar laifi babban dalilin da ya sanya yana yin ido bi da waccan bindiga ta burge shi yaga cewa ba zai iya tafiya gida ba babu ita Daga nan dai kotun ta sanya ranar 27 ga watan gobe idan Allah ya kai mu, wanda a ranar ne za a dawo kotun domin da ci gaba da sauraron wannan shari'a a tuhumar da ake wannan matashi irin wannan bindiga mai samfurin bakin famfo a hannun siyar labai kadai ake samun irinta. Wanda kuma da hakan ne muke gargare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu, sai kuma shugaban shirin Kabir Garba Haruna Sheka, Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar, nake mana fatan saduwar alkhairi.